وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم الله مدوكين سركي yana cewa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi, wanda ya nemi shari'a ya riki hanyar alqur'ani da sunna, alqur'ani da hadisi, ya yadda su suke jagorancin sa cikin harkar rayuwarsa da imanin sa, to fa inna ma yahtadi li nafsi, wannan shiriyar da ya zaba wa kansa fa'idar ta za ta dawo ne zuwa gare shi, wato ne abu mai kyau kansa yayi wa sallolin da muke yi, zakka da muke bayarwa, azumi da muke yi, aikin hajji, uwa uba tauhidi, sadar da zumunta, duk abubuwa na kirki da muke na ka'ida, to muna yi wa kanmu ne, muna yi wa kanmu tattali ne na gobe kiyama, ya zamanto mun gamu da Allah salim alim mun wuce gidan aljanna. Saboda haka ibadar da mutum yake yi ba wai yana yi bane domin ya taimaka wa Allah, Allah ghaniyun anil alamin, Allah ghaniyun an ibadati alalamin, Allah ya wadatu ko akwai duniya ko babu duniya, sarki ne shi, mai mulki ne shi, mabuwayi ne shi, ko akwai ibadar mutanen duniya aljanu da mutane ko babu ibadar, Allah mai mulki ne, yana nan cikin mulkinsa cikakke. Saboda haka man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi, wanda ya nemi shari'a to ya nemi shari'a ne don fa'idantar kansa. Wannan shi yasa cikin suratul hujurat Allah madaukin sarki yake cewa yamunnuna alayka an aslamu,
yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
فأقوي الأعراب متعنين قوي ولن دا بس سيد حركوكين دوني أسكيبا كو ينين ibada da kuma ɗabi'ar manzanci da Allah madaukakin sarki ya aika manzonsa da shi ba. Daga cikin su ana samun wasu saboda rashin kyakkyawar tunani, yam har ma suna kokarin su goranta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su fa sun haka suka kawo kansu suka musulunta, suka ƙara wa musulmi yawa, suka ƙara wa Annabi Muhammad mabiya, wanda suna ga kamar sun taimake shi ne sun masa alfarma, saboda haka suna ƙoƙarin goranta masa. Allah ya ce yamunnuna alayka an aslamu, suna ƙoƙarin goranta maka saboda musulunta da suka yi, qul la tamunnu alayya islamakum, gaya musu kada ku goranta mini musuluncin, duk wanda ya musulunci saboda kansa ne fa'idar gare shi za ta dawo, ba ga Annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ballantana kuma ga Ubangijin talibai wanda ya ku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah shi ya fi dacewa ya yi wa mumini gori saboda gamkatar da ya masa, taufiki da ya bashi har ya waye gari yana mumini. Akwai wani wanda ya bi shi basira, ya bi shi tunani, amma duk da haka bai zaɓa makansa shari'a ba, kuma tabbas in ya koma zai zamanto makamashi ga wutar jahannama iyadan billah. Saboda haka man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi, لأن ثواب اهتدائه له دليل شين لادن شري السا لادن ناسج شي كوي زاء بجي ولادن أبين دل لادن زي هايفر فائدر غريش ذات داو تهكنا ومن ضل فإنما يضل عليها وعندكما يبتشي kada yace ya tutar da wani ko ya tutar da Allah bai tutar da kowa ba sai kansa li anna ismuhu alaiha domin zunubin da ya tsururta wa kansa na sabawa ubangijin sa na sabawa littafin ubangijin sa wannan zunubi a kansa zai dawo ba akan wani sa ba ga ma kaida wala taziru waziratun وزر أخرى أي ولا تذر نفس وازرة نفس وازرة وتري ما يئي الأوكا وننوي نوي نذنبي أي لا تعمل وزر نفس أخرى بذلك أوكي نوي نذنب ونبا هو تري تنادي إيكو دكارف أوكا نوي نذنبي amma nauyin zunubi da ta aikata ne ba nauyin zunubin da wata rai ta tsau ta aikata za ta tsauka ba wannan kaida ce babba sannan wa kunna mu'azzibina mu inji Allah madaukakin sarki ba mu kasance mu'azzibina ahadan masu azabtar da mutum daya ba balantana su kai biyu ko su kai uku ko su kai gummai ko su kai daruruwa ko su kai dubbai ko su kai miliyoyi daya ma ba za a samu ba ba za mu azabtar da daya ma ba hatta nab'atha rasula sai mun aiko manzo tukunna ya zo da dokoki ayyubayyinu lahu ma yajibu alayhi duk wanda muka azabtar da shi to mun aiko masa manzo ne ko manzanni da suka bayyana masa wato abin da ya wajaba a kansa ya aikata domin ya samu lada da abin da ya zama wajibi ya kiyaya ko ya gujewa domin ya sama wa kansa lafiya wannan kaida ce babba wa ma kunna mu'azzibi wa mu kasance masu azabtarwa ba sawa'un wasu malama suna fassara wa ma kunna mu'azzibina ba mu kasance za mu azabtar da mutane a gidan duniya ba ko mu kisfar da su cikin ƙasa mu nutsar da su cikin ƙasa ko mu kashe su ta hanyar nutsar da su cikin ruwa ko mu aiko tsawa ta kashe su ko wani abu mai kama da haka ko tsananin zafi ko tsananin sanyi ko hanyoyi da yawa na irin azabar mu da muke wa bayin mu masu taurin kai ba za mu yi wannan ba sai bayan an aiko manzo ko ma azabar lahira lafazin a zai dauki kowane fassara zai dauki azabar duniya ko zai dauki azabar lahira gaba daya to game da wannan aya yana da kyau mu yi bayani ko su wanda suke gani saboda rashin ganin kimar wayin hadisi wani lokaci za su ce maka ai hadisi kaza da hadisi kaza yayi karo da alqur'ani saboda haka ba za a aiki da hadisi kaza ba domin yayi karo da alqur'ani wannan gaskiya kure ne babu ta yadda za a yi alqur'ani ya warware kansa ko ya zama sashin sa na karo da sashin sa ba zai taba yiwuwa ba babu yadda za a yi hadisi ingantacce sashin sa ya karo da sashi ko sashin sa ya warware sashi babu ta yadda za a yi hadisi ingantacce yayi karo da alqur'ani ko ya warware alqur'ani haka ba zai taba yiwuwa ba domin da hadisi da kuma alqur'ani dukkan su wahayi ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam illa alqur'ani wahayi ne lafuzan sa da kuma ma'anar sa shi kuma hadisi wahayi ne ma'anar sa mafi yawa sa'annan lafuzan sa annabi na da dama ya amfani da lafazin sa ko asalin lafazin wahayi duk da yayi ya dace anan akwai hadisi ingantacce inna abi wa abaka finnar wannan hadisi duk da a duniyar ahlus sunna wal jamaa an samu daruruwan shekaru kuma dukkan bangarorin ahlus sunna wal jamaa ba su da matsala da wannan hadisi ba su taba tunanin tuhumar wannan hadisi akan cewa ya saba da alqur'ani ba saboda haka ba za su yi imani da shi ba amma akwai sashin yan bid'a a duniyar musulmi bid'ar shi'a su tun tashin farko sun sanya wa kansu wata ka'ida ka'ida mara tushe ka'idar da take karo da alqur'ani mai girma kuma take karo da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam masu daraja su a wurin su cikin surkulle da suka saba yi sun kirkira wa kansu ba tare da hujja ba ba tare da alqur'ani ba kuma tare da ingantaccen hadisi ba cewa babu ta yadda za a yi a ce annabin Allah mahaifinsa ya zamanto kafuri a'a in dai annabi ne to dole mahaifinsa ya zamanto mumini haka nan kakansa ya zamanto mumini mahaifin kakansa mumini mahaifin mahaifin kakansa mumini har zuwa ga annabi Adam wannan ita ce aqidarsu kuma wannan sunanta shiririta domin tana karo da alqur'ani annabi ibrahim alaihi salam duk da kimar sa a wurin Allah bil ijma yana daga cikin manzanni da ake kiran su ulul azmi masu karfin niyya masu karfin cika umarnin Allah ba tare da inda inda ba wato annabi nuhu annabi ibrahim
wa idza qulna minan nabiyyin mithaqum wa in kawa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isan maryam
na'am
wa qulna minhum mithaqan ghaliwa
wadannan manzanni guda biyar su ake kiran su ulul azmi masu ƙarfin aniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin wannan aya shi aka fara ambato wa min qawmin nuhin da annabi nuhu da kuma annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa kuma shi annabi ibrahim badadi ne na Allah madaukakin sarki haka Allah madaukakin sarki yace wattakhadha Allahu Ibrahima khalila
Ibrahima khalila
na'am Allah madaukakin sarki yace ya riki annabi Ibrahim badadin sa a matsayin badadin sa wani wanda yake so ciki da waje wani wanda ya tsarkake masa soyayya da girmamawa bawan sa ne badadin sa ne إن إبراهيم لعليم لأواه
إن إبراهيم لأواه حليم
إن إبراهيم لأواه حليم وأنا دينا دقة تكين صفوف النبي إبراهيم أواه سننكم حليم متن ما يوان كوكا قبان الله ما يوان كسنتر الله ملعوكا كين سركي mai yawan girmama Allah ko mai yawan hakuri akan umurnin Allah wannan shi yasa ɗansa guda kawai wani lokaci Allah ya jarrabe shi ya aiko masa wahayi ta hanyar mafarki domin annabawa mafarkin su wahayi ne yana bacci sai mafarkin cewa yana yinka ɗansa ɗaya Isma'il yana farkawa sai ya ce to ɗana zo ni na gani cikin mafarki ina yanka ka wato Allah ya umurce ni in yanka ka kai kadai ne dan yace to baba ai ashirye nake ba matsala saboda haka ya dauki wukawa sa wuka ya daure yaro zai yanka shi Allah madaukakin sarki yace wa fadainahu bi dhibin azim nan da nan Allah madaukakin sarki ya fanshi wannan yaro da wani abin yanka babba ya kawo rago annabi Ibrahim ya zaman to rago ya yanka ba ɗansa Isma'il ya yanka ba saboda haka girman annabi Ibrahim ya kai girma a gaban Allah amma duk da haka mahaifin annabi Ibrahim ba musulmi bane mahaifinsa ba musulmi bane da nassin alqur'ani إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة نعم
إني أراك وقومك في ضلال مبين
وأن قصة كازون تكن سورة الأنعام سورة مكية أنا الله مرأوك كن سركية كرا هرما دسونا mahaifin annabi Ibrahim ya ce azara ga irin tattaunawa da suka yi a suratu Maryam kissar annabi Ibrahim da mahaifinsa da irin muhawara da suka yi ta yi an yi bayaninta da tsawo amma mahaifinsa ba musulunta ba ya ƙi ya saurare shi ya kasance cikin waɗanda suka yaƙe shi wani zai ce a to ai musuluncin rashin musuluncin ko kafircin mahaifin annabi Ibrahim ba wani abun mamaki ba ne tunda ya kafirta yana iya zamantowa duk wani sakamako na kafirci yana iya samunsa ha to wani zai ce idan a bisa ka'idar ku za a bi za a tilasta wa Allah yin abinda bai ga daman yi ba to ai sai a ce Allah na da dama ya cusa imani cikin zuciyar mahaifin annabi Ibrahim tunda annabi Ibrahim yana son mahaifinsa akwai wanda ba son mahaifinsa akwai wanda ba son mahaifinsa ya shiryu da annabi Ibrahim yana da ikon cusa imani cikin zuciyar mahaifinsa tabbas yana da wahala a ce ba da mahaifinsa zai fara ba zai fara cusa imani nan cikin zuciyar mahaifinsa amma duk irin yadda alaƙarsa take da ƙarfi tsakaninsa da ubangijinsa duk irin yadda ubangijinsa ya mai da shi ɗan lelensa amma annabi Ibrahim ba yi da dama ya cusa wa Allah ko ya tilasta wa Allah saboda haka in wani ya zo nan yanzu yana gaya mana cewa in dai har annabi Ibrahim ba daɗi ne na Allah don me kuma Allah zai ɓata masa rai don me Allah ba zai cusa imani a cikin zuciyar mahaifinsa ba domin zai so haka sai a ce maka a'a ai ba'a wa Allah ga tsaye irin wannan ba'a wa Allah hawan kawara a'a abin da ya ga dama yake cikin bayansa wannan shi yasa matan annabi Nuhu ta zamanto ba musulma ba matan annabi Lutu ta zamanto ba musulma ba dan annabi Nuhu ya zamanto ba musulmi ba har ma muhawara aka yi ta yi domin Allah madaukakin sarki lokacin da zai saukar da ruwan tsufa na kafin ya saukar da ruwan yana cewa ka yi jirgi sannan kuma ka ɗauki dukkan nau'i biyu mace da namiji tare da iyalanka abinda Allah ya gaya masa kenan idan aka ce iyalanka ƴaƴan da ka haifa sun shiga matanka sun shiga ko matarka ta shiga annabi Ibrahim Nuhu ya gama sassaƙan jirgi ya ɗauki iyalansa sai ɗaya Kan'an ya ƙi shiga kuma ya ɗauki nau'ukan sauran dabbobi kamar yadda Allah ya umurce shi yayi kokari dan sai shiga cikin jirgin nan amma yaki yana cewa a ba da yamuwa shi yana ga in ya hudu sai yana iya kukuta yayi ta masa wazi bai ji ba a lokacin da dufana abin nan ruwan dufana ya dauke saboda haka annabi nuhu ya tabbatar da cewa dan sakan ana bai shiga jirgi ba kuma kenan ya halaka sai ya tsaya zai kafa wa Allah hujja yana cewa innam ni min ahli ai da ma ka ce mini ai da ma ka ce mini yawwa sai ai da ma ubangiji na ka ce mini idan nayi jirgi zan dauki nau'i biyu na halitta duk an yi haka kuma wa'annan za su kukuta hakanan ka ce wa ahlaka hakanan ka dauki iyalinka su ma za su kukuta to ga dana kan'ana bai kukuta ba kuma alƙawarin ka gaskiya ne akamin dana to nan ne Allah ya ta masa fada yace ina maka wa'azi nan da na annabi nuhu ya dawo na'am
innahu abadun ghayru salih
Allah ya ta bashi hujja
نعم إني أعرفك أن تكون من الجاهلين
حكى الله يتمس فلك أرشي يدر قصا يعني مغافر الله يباوى الله قري أهو سنشي الله يأتي مسا أكرف وأن كيستين سوف تكباو أن تذكي لستاوى الله baka isa ka ce don wani yana daraja kaza ba dole mahaifinsa sai ya zamanto wali ko dole sai mahaifinsa ya zamanto musulmi ko wani dansa dole sai ya zamanto musulmi ko ya zamanto wali ko wata matarsa sai ta zamanto waliya ko ta zamanto musulma wannan ba aqida bace ta musulmi aqida ce da ta saba wa alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan kenan حديث ان ان ابي واباك ابي ساق قائدر معلوم اصول الفقه اي باب كرو تكانين سدا وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا باب كرو كان wannan farko dai idan muka yadda alqur'ani ba rore kansa hadisi ba rore kansa sannan alqur'ani ba rore hadisi hadisi ba rore alqur'ani abin da ke faruwa shine nan an ce wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula ba mu zamanto masu azabtarwa ba sai mun aiko manzo wannan magana ce amma ba a kira sunan kowa ba idan am yazo sannan ko ba an faɗi am din nan sannan aka kawo khas to a wannan lokaci sai a ce an samu takhsisin wannan am mutum ne zai ce maka ba zan yi magana da kowa ba sai kuma yi magana da wani wani mai suna Tanko ko mai suna Dallami ko dan Juma ko dan Asabe ko dan Ladi ko dan alti ina saboda haka shikenan a wannan lokaci mun san cewa a sai da yace ba zan yi magana da kowa ba yayi istisna'in dan alti ko yayi istisna'in dan Juma ko dan Asabe wannan ka'ida ce ta magana a cikin kowane harshe ma saboda haka lokacin da Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan ba mu kasance za mu azabtar da kowa ba sai mun aiko manzanni to kaddara yanzu aka ce an azabtar da wani mutum da sunansa shikenan sai a ce a to akwai istisna'in wannan kenan wannan kuma yana da yawa wannan uslubi yana da yawa cikin alqur'ani ba wannan guri bane kawai a'a wurare da yawa irin waɗannan misalai suna nan alqur'ani misali a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum Allah na cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abinda matan ku suka bari wannan aya ce ta alqur'ani na'am aya ce ta alqur'ani amma akwai wani hadisi kuma da yazo yake cewa la yarithul muslimul kafira wala al kafirul muslima kenan musulmi da yake da mace ba yahudiya ko yake da mace ba nasariya bai da gadonta kamar yadda ita ma ba ta da gadonsa duk da kuma umumin walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad ya hada da koma wace mace domin matarka ba yahudiya sunanta matarka matarka ba nasariya sunarka sunanta menene matarka sannan alqurani ba inda aka ce matarka ba yahudiya in ta mutu ba za ka gaje ta ba idan ba ta da da ba za ka gaje rabin dukiyar ta ba babu inda aka fadi haka cikin alqurani babu inda aka ce idan matarka banasariya ce idan ta mutu ba ta da da ba za ka gaje rabin dukiyar ta ba ba fadi haka ba alqurani amma a hadisi an yi bayani an yi karin bayani aka ce la yarithul muslimul kafira wala al kafirul muslima kafiri baya gadon musulmi musulmi shi ma me ba gadon kafiri anan kaga ba za ka ce a ai wannan hadisi yana karo da ayan alqurani ba a ba a fadin haka wannan hadisi khas ne yana magana ne kan idan aka samu musulunci idan aka samu addini ya bambanta shi kuma wannan aya walakum nisfu ma taraka azwajukum wanda zahirin sa am ne saboda haka yanzu an samu wani nassi cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake banta shi misali a cikin alqurani har yanzu Allah madaukakin sarki ya ce fankihu ma zabalakum minan nisa'i shikel ya isa Allah na cewa fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ku auri abinda ranku ke so abinda ranku ya kunta masa na daga mata wannan umurni mubahi umurni ne wanda yake am zahirin sai hada dukkan mata amma an samu wani hadisi da ya haramta mutum yayi ya me la tunkahul mar'atu ala ammatiha mutum ba zai auri mace sannan kuma ya hada ta ya saki auren wata wacce take kiranta goggo ko wacce take kiranta yafindo ko pindo hadisi ya hana wannan kuma duk muna kai hankali a kunce mun yadda hadisi ya khassasa umumin alqur'ani mai girma a wata aya Allah madaukakin sarki yana cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum almautu in taraka khaira na'am alwasiyatu liwalidayni walaqrabin mahallu shahid anan Allah madaukakin sarki yace alwasiyatu lilwalidayni walaqrabin kutiba alaykum an wajabta muku idha hadara ahadakum almaut idan mutuwa ta riski daya daga cikin ku in taraka khaira idan har zai bar dukiya yana kuma dabda mutuwa to an wajabta muku alwasiyya yayi wasiyya yayi wasiyya lilwalidaini walaqrabin ga iyaye biyu da kuma makusanta abinda alqurani yace kenan sannan kuma babu inda a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya haramta aiwa walidaini wasiya daga bakar har nasi ba za ka ga wannan aya ba inda aka ce kada kai wa mahaifinka wasiyar dukiya ko kada kai wa mahaifiyarka wasiyar dukiya ma'anan wasiya shine tun kana da ranka ka rubuta ko ka fada tare da ba da shaida cewa inna mutu a dauki kaza cikin dukiyar da na bari a bawa wani wannan ana kiransa wasiya ba zai ci wannan dukiya ba ko ba za a dauka a bashi ba sai lokacin da ka mutu to a wannan aya an ce an rubuta wasiya wa walidai iyaye biyu uwa ko uba ba kuma inda aka soke wannan a cikin dai alqur'ani amma hadisi ya inganta cewa la wasiyata liwarisin amma cikin alqur'ani an ce za a yi wa iyaye biyu wasiya da ma ɗan uwa na jini al-aqrabun dinnan babbani za su shiga yayu da kannai za su shiga kuma duk wa'annan suna gado kun sani to amma hadisi ya ce duk wani mai cin gado da yake da rabo a gado to babu dama kuma bayan gadon kuma a hada masa da wasiya kuma duk ana bin wannan hankali a kwance duk an amince duk malamin da kaje masa fatawa cewa mai gado za a masa zai ci wasiya za a ce a babu wasiya me hujjar ba za a yi wa mai cin gado wasiya ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyata liwarisi haka annabi ya ce a wata aya Allah madaukakin sarki yana cewa wa antiku min tayyibati ma kasabtum to tsiyanan ma Allah ya ce antiku min tayyibati ma kasabtum kowanne kuka yi imani ku ciyar da wato halali ko da abu wanda yake mai kyau na abin da kuka tsorota na abin da kuka mallaka ku ɗauki wani abu ku bayar umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki kenan wannan kaga ba a masa nisabi ba ba a ce sai ya kai yawan kaza ba kafin ya zamanto wajibi ka ɗauki wani abu ka ciyar da abin nan wani wanda ya cancanta muna maganar zakka kenan amma cikin hadisi an ƙayyade idan harkar hatsi ne aka ce dole sai ya kai wuski biyar kowane wuski na ɗauke da sa'i 60 wato idan ka yi noma sai in yawan hatsin da ka samu ya kai sa'i wato mudun nabi da ake fitarwa a lokacin da ramadan ya kare shine sa'in sai ya kai sa'i 300 tukunna a wannan lokaci zakka ke zama wajibi ba ka ganin wannan kaidi na bayyanar da nisabi cikin alqur'ani daga me daga bakar hannasu abinda za ka gani cikin alqur'ani shine duk abinda kuka mallaka mai kyau na halal to ku ciyar daga cikinsa har a cikin bakara aka bayyanar daga waɗanda suke cin wannan zakkar asnaf dangogi ɗaya har guda 8 a cikin innamas sadaqatu lil fuqara har zuwa ƙarshen aya amma aya suratul tauba amma babu inda aka bayyanar da sai an kai nisabi me yasa yanzu muka amince da cewa hadisi ya bayyanar mara da nisabi cewa idan hatsi ne sai ya kai wuski biyar idan dirhami ne sai ya kai 200 wato idan kuɗi ne na abin nan na azurfa idan kuma kuɗi ne na zinari wato dinar kenan da ake bugawa daga zinari sai ya kai 20 a wannan lokaci ne kawai zakka zai zamanto wajibi a kansa nan ma sai in shekara ta kewayo ta same shi me yasa muka yadda da cewa cikin waɗannan matsaloli sunna tana iya kassase ayar alqur'ani sannan kuma anan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan ya zamanto ba za mu kassase shi da inna abi wa abaka fi an-nar ba, ana magana kan mutane biyu, mahaifin wani sahabi da kuma mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Allah na da dama zai ya kastace waɗannan duk mun amince, amma anan ne ba mu amince ba, muna ga cewa Allah bai isa ba ya kastace waɗannan mutane biyu, alhali kuma bayinsa ne, kuma ya fi mutunsu, ya fi mutanin halayen da suke ciki. Wannan musulunci ne ba musulunci ba ne? Kamar da zai ce muku, idan wani ya ce ai iyaye ne na annabi, wani ma zai ce maka tagaga za a yi annabi shi ne ya mallaki aljanna, sa'an nan kuma a ce mahaifansa ba sa cikin aljanna. Wani ne ya gaya maka annabi shi ya mallaki aljanna? Irin wannan wuluwi. Annabi bai mallaki aljanna ba, amma annabi jagora ne aljanna, shugaban bayi ne aljanna. Wannan shi ne gaskiyar lamari, amma aljanna ba mallakarsa ba ce. Shi ma na roƙon Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa, ya sanya cikin aljanna, kuma tabbas ɗan aljanna ne, jagoran ɗan aljanna ne. Amma shi ba zai iya shigar da wanda kawai yake so ba aljanna, ko da Allah baya son wannan ɗin ya shiga aljanna, ba zai yiwu ba. Haka nan annabi bayi da ikon ya cusa shiriya cikin zuciyar wanda kawai yake son ya shiriya, in Allah bai ga daman cusa shiriya cikinsa ba. Innaka la tahdi man ahbabt, haka Allah yace,
innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha.
Na'am,
wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Wato hidaya ta cusa imani cikin zuciya, Allah shi kadai ya kadaitu da ita. Amma hidaya ta bayyanar da gaskiya, وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa suna kiran mutane na bayyana wa mutane ga yadda gaskiya take, ga yadda gaskiya take. Masu koyi da annabawa, malamai kuma har illa masha Allah su ma suna wannan aiki. Amma a cusa shiriya a cikin zuciyar mutum, a gamsar da shi, ya gamsu, ya karbi shiriyar ta amfanar da shi, wannan aikin Allah ne shi kaɗansa. Saboda haka baka da hujja, domin Allah na son annabi, domin Allah ya girmama annabi, ya mai da annabi shi ne jagoran dukkan halitta, sa'annan kuma ka ce dole Allah sai ya mai da iyayen annabi ɗan aljanna, baka da wannan dama. Misalin wannan shi ne annabi Ibrahim, kamar yadda muka ambata, khalil ne na Allah maɗaukakin sarki, amma duk da haka Allah bai cusa imani cikin zuciyarsa ba. Da annabi Ibrahim yana da ikon cusa imani cikin zuciyar wani, ai ba za ka yi mamaki ba, ba sai an gaya maka ba a ce da ba mahaifinsa zai fara, domin ba ɗan da baya son mahaifinsa, babu wannan. Amma harka ce ta Ubangiji, la yasalu amma yasal wa yasalun. Allah maɗaukakin sarki ba a cewa don me kai kaza ya Allah, bayi ake wa wannan, su ake tambayansu a ce don me kai kaza, don me kai kaza. Allah zai tambaye su haka, ko wanda Allah ya umarce shi da ya tambaye su, ya tambaye su. Amma Allah ba a tambayansa, ba a ƙalubalantarsa. To sannan kuma su mutanen Makka, kada a manta, su mutanen Makka ba sa daga cikin mutanen da za a ce dama ba a aiko musu da manzanni ba. Wannan ba gaskiya ba ne, mutanen Makka ba sa cikin waɗannan. Mutanen Makka ba sa cikin waɗannan. Domin annabi Ibrahim da annabi Isma'il dukansu an aiko su zuwa ga mutanen Makka, saƙonsu ya samu mutanen Makka. Shi annabi Isma'il kama a nan Makka ya girma uwa uba, kuma annabi ne manzo, ya zo da shiriya. Addinin annabi Ibrahim ɗin yana nan, har wani abu na alamominsa da ya ragu yana nan tare da Ƙurayshawa, domin Ƙurayshawa jikoki ne na annabi Ibrahim, ƴaƴa ne na annabi Ibrahim da annabi Isma'il. Har lokacin da aka yi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Quraishawa suna kan wani abu na addinin Annabi Ibrahim da suka gurbata shi da bautan gumaka saboda tsawaitan lokaci. Kuma daga cikin su akwai kadan wanda basu bauta gumaka ba, amma mafi yawancin su duka suna da wani abu na tauhidi, sannan kuma sun gurbata shi da bautar ibada gumaka. Suna wani abu na aikin hajji da Annabi Ibrahim ya zo da shi. Suna da wani abu na girmama Allah madaukakin sarki. Shi yasa ko a talbiyan hajjin su suke cewa mun karba maka ya Ubangijinmu. Babu wani abokin tarayya tare da kai sai abokin tarayyan nan da kai da kuma abin da ya mallaka, duka mallakan ka ne. Suna cewa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Wannan shi yasa su in sun shiga cikin wahala ba ta ma ambaton gumakan su, ba ta ambaton sunan Lata ko sunan Uzza ko sunan Manata ko sunan Hubal. In kaga sun nemi kamun kafa da su Hubal da su Lata da Manata, to ana zama lafiya ne. Amma idan sun shiga cikin teku aka samu iska mai tsanani, jirgi ya zo nitsewa, suna mantawa da su Hubal, suna mantawa da su Marata, suna mantawa da su da Sulata da sauransu. Allah kawai suka yi tsarkake ibada gare shi. Wannan shine halin mutanen Makka. Saboda haka ɗan uwa musulmi, ba a ƙalubalantar Allah, ba a cewa akwai wani wanda saboda dangantakarsa da wani dole sai Allah ya masa kaza, ko ya shiryar da shi, ko ya mai da shi annabi, ko ya mai da shi wani waliyi, ko ya mai da shi wani salihi. Ba a wa Allah irin wannan. Kuma duk wanda ke da irin wannan manufa, to manufar ta yi hannun riga da shiryar da ta zo cikin Alkur'ani mai girma a kissar baban annabi Ibrahim ƙulo-ƙulo. Masu bid'ar Shi'a suna musuncewa Azar ɗin nan wai baban annabi Ibrahim ne, wai suna cewa babbansa ne. To babbana ma ai ɗan wana ne, ba na son babbana. In dai mutumin kirki ne, ai zai so babbansa ya shirya, zai so kawunsa ya shirya. To ballantana ma kuma Allah ya ce babansa, sannan kai ka riƙa cewa ba babansa ba. Akwai ladabi a nan? Ba ladabi a nan. Yanzu ku dubi duk hadisai da suka shafi irin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da battaninsa, tun daga wanda ya rene shi Abu Talib, mahaifin abin nan Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda. Kullum da baffa yake kiransu, ba ya kiransu da mahaifi, ba ya kiransu da baba. Baffa, baffa na kaza, baffa na kaza. Haka Hamza. Saboda haka asalin aka ce baba, baban haka za a tafi. In aka ce ɗa, ɗan ake nufi, haka za a tafi. Idan aka ce matar mutum, matar mutum ɗin, wannan shine zahiri. Sai in an samu wani dalili da zai soke wannan, da zai soke wannan wanda yake shine asali. Muna fata Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Mun wuce lokacin da muka iba na awa ɗaya? To, muna yi tsayuwa a nan a tafsirinmu na farko a wannan aya, wacce a cikinta akwai wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kusan ba mu iya ƙetare ayar ba cikin wannan tafsiri namu. Idan akwai bukatan ƙarin bayani kan wannan matsala, gobe in Allah ya kai mu za mu yi. Idan ba bukata, za mu ci gaba da tafsirin mu kamar yadda aka saba yi insha Allahu ta'ala. Maslaha ce za ta wajabta mu yi irin wannan bayani, saboda irin yadda mutane da yawa suke cutar da addininsu a lokacin da su karanta wannan aya, su ƙaryata ingantattun hadisai, su nemi wa Allah hawan ƙawara, su riƙa neman tilasta wa Allah, su ce Allah kan abu kaza da abu kaza, ko kan wane kaza kam da wane kaza dole. Wani ma iya bushi iska zai ce to ni duk inda aka sa iyayen annabi, Allah nan za ka sa ni. Wannan ana kiransa wato rashin hankali da kuma rashin sanin girman Allah. Allah ba a yi wa haka, ba a yi wa Allah haka. Kuma kai wane ne? Allah ya ga dama sai saka abin nan kona ka a cikin wuta wani abu ne da zai sa Allah abin nan ya ji zafi ko wani abu ballanta dama ka riga gawa Allah cewa Allah ni kam inda duk aka sa mahaifan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asani a ciki to ka riga cewa inda aka sa mahaifan annabi Ibrahim asani a ciki dan ma ka riga fadin haka ka riga cewa kuma duk inda aka sa matan annabi Nuhu da annabi Lut asani a ciki ko duk inda aka sa dan annabi Nuhu wato Kan'an asani a ciki ka riga fadin haka ma ba wa Allah ba ai wa Allah hawan kawara ya jama'a musuluncin nan bin alqur'ani da hadisi shine musulunci duk lokacin da ya zamanto kana da wani son zuciya kuma shi zaka sanya a matsayin kaida to shikenan kuma an bar hanya an shiga daji muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mana imanin mu ya tabbatar da dugadigin mu akan bin alqur'ani da sunna ko ana ha maza ha mata ko mutanen duniya duka zasu yarda ko mutanen duniya duka zasu bijire mu dai Allah ya tabbatar da dugadigin mu akan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya taimake mu ya taimake mu cikin wato gabatar da duk ibadu da zamu gabatar a wannan wata ma alfurma da muka shiga dazu-dazun nan hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbi idan akwai tambaya muna iya amsan tambaya daya ko biyu bara ba mu amsa tambayoyi sosai ba amma bana insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu ga cewa ana amsa tambayoyi Allah ya taimake mu na'am ko da baki tambaya daya ko biyu ba sai da takarda ba na'am mazauran mazo kusa na dorin saurare ka ci na'am kamar yadda aka yi magana zakkan dinari aka ce sai ya kai 20 in shekara ta zo ta same shi na'am to yana tambaya anan cewa mutum ne yayi noma muqaddara noma buhu dubu tunda buhu dubu dai sun cika nisabi har da kari saboda haka ya bada zakkan buhu dubu din nan kun san buhu dubu din nan idan noma ce ta damina mana da ruwan sama ya shayar da amfanin gonansa to in yazo fidda zakka zai fidda kashi ɗaya ne cikin goma in kuma ya shayar da gonarsa da ruwan rijiya shi ya ja ruwan da kansa abinda ake kira noman rani to nan kuma zai fidda ɗaya ne cikin 20 duka wannan cikin wahayin hadisi ake samu waɗannan tafasir na'am sai nawa sai 300 ai shine misabi kenan ai wannan ba muna maganar misabi ba yanzu muna kaddarawa ne yayi noma ya samu buhu dubu ko buhu shida nake cewa buhu dubu misali yanzu nake so nayi yayi noman shinkafa ya samu buhu dubu surfefiya kuma sannan ya fitar mata zakka muqaddara shinkafan nan ta damina ce saboda haka zakkar kashi ɗaya cikin goma yace abinda zai ci shinkafa bata kare ba har aka samu wata shekara ta kewayo tambayar sa shine abinda ya rage na shinkafan nan idan dai bai kasa sa'i 300 ba zai zaka fi zaman da zakka a'a har abada wannan shinkafa in an fitar mata zakka sau daya shikenan ba za a sake fitar mata zakka ba sai dai in ya saida shinkafar ta koma tsabar kuɗi to a wannan lokaci duk wasu ka'idoji kuma na zakkar tsabar kuɗi suna iya hawan wannan shinkafa bayan ta bar matsayinta na shinkafa mallakansa ta koma tsabar kuɗi mallakansa na'am to wani yana tambaya cewa irin masu inkarin cewa iyayen annabi suna wuta kamar yadda annabi ya bada labari bisa umurnin Allah madaukakin sarki. Na'am. Na'am. To mai tambayar ita ce mutumin da yake inkarin iyayen annabi suna wuta kamar yadda hadisi suka inganta akai, amma shi ba mai karatu bane, watakila ma ba iya karatun ba, amma wani malami ne da ya amince da ilmin sa ya dora shi akan wannan, shi menene matsayin sa? To asali idan mutum amine shi ba iya karatu, ba iya fahimtar karatu, sannan kuma ya zamanto wata matsala ta taso tunda shi ba iya karatu ya fahimci menene ya gaskiyan al'amari yake, saboda haka ya bi maganar wani malami wanda yake mujtahidi, to wannan sunansa muqallidi, saboda haka ba za a ga laifinsa ba. Amma fa ya kamata a fahimta ba kowane lokaci ami ake mata me ba, ake mata uzuri ba, kamar da shi kansa mujtahidi ba kowane lokaci ake masa uzuri ba. Idan da kowane lokaci ne za a yi wa mujtahidi uzuri, da shikenan an yi wa maluman Yahudawa uzuri a lokacin da aka aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da an yi wa maluman Nasara uzuri a lokacin da aka aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kowane lokaci ne ake yi wa awam waɗanda suke ba masu karatu ba uzuri, da an yi wa awam da suke koyi da maluman Yahudawa cikin Yahudawa uzuri, da an yi wa awam da suke koyi da maluman Nasara cikin Nasara uzuri. Allah ba mutane hankali a lokacin da wani zai karanta maka cewa ga wannan lafazi ne na annabi, nassi ne na annabi, ga abin da annabi ya ce, kuma sunaye ne na mutane biyu, ya ce da wane suna wuta tayu a cikin mutane miliyon kaza ko ɗari kaza ko dubu kaza, Allah ne ya faɗi haka da sunayensu, sannan wani ya ce maka a'a wannan ba gaskiya ba ne, shi kuma ya kasa kawo maka ko cikin Alkurani ko cikin Sunna inda aka ambaci sunayen waɗannan aka ce suna aljanna, shi ya kasa kawo maka wannan, ai kai kana da hankali, kai ma ka san cewa wannan mutumin bai da gaskiya, kuma babu ta yadda za a yi a baka uzuri kan yin wato koyi da shi a wannan lokaci. An fahimci abin? Domin koyi yana zuwa kashi biyu ne, akwai koyi kawai na son zuciya, wani shi abun ya dace da ra'ayinsa ne, saboda haka shikenan, tunda ya dace da ra'ayinsa, saboda haka duk malamin da ya faɗa dama ya same shi akan ra'ayinsa, shikenan sai su tafi tare, kuma a shirye yake duk abin da ya saba da tunaninsa, kowa ma ya faɗa yana iya saba masa, kaga wannan shine ake kira mai bautan ra'ayi. Abin nufi dai anan muqallidi asali yana da uzuri, mujtahidi asali yana da uzuri, amma ba kowane lokaci bane ake bawa mujtahidi uzuri, idan da kowane lokaci ne to shikenan da maluman Yahudawa wanda suka haddace at-taura, suka san at-taura, suka san injil, da maluman Nasara da suka san injila, da sun samu uzuri, da kowane lokaci ana bawa muqallidi uzuri, da mabiya maluman Yahudawa da mabiya maluman Nasara su ma da sun zamanto masu uzuri, su zamanto jan aljanna ba matsala, amma ba za a basu uzuri ba, saboda annabi ya zo da hujjoji karara, annabi Isa ba Allah bane, ba dan Allah bane, ga hujja kaza. Amma kai ka ji ra'ayinka ya fi dacewa da ka ce Allah ɗaya ne cikin uku, ko ya fi dacewa da ka ce Allah yana da ɗa, wannan shi ne ra'ayinka, saboda haka yi imani da wannan, saboda haka shari'a ba za ta baka uzuri ba a wannan lokaci, don ka haddace injila, kana da sanayyar tarihin annabawa da sauransu, ka ce kai a bisa ijtihadinka a matsayinka na babban malami na masanin at-taura da injila, kai annabi Muhammad a wurinka ba annabi bane, sam shari'a ba za ta baka uzuri ba, Allah ba zai baka uzuri ba da irin wannan ijtihadi naka. muna fata Allah ya taimake mu. Tambaya ɗaya kawai rige daga nan sai mu tashi. Bismillah. Akwai sabani tsakanin malamai wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula, wa suna gani akwai maluman da suke ganin cewa wannan azaba fa ana nufin azabar halakarwa ne, irin yadda aka halakar da Fir'auna cikin ruwa, irin yadda aka halakar da Qaruna ta hanyar nitsar da shi cikin ƙasa, irin yadda aka halakar da mutanen abin nan Annabi Lut ta hanyar kifar da wato ƙauyukansu da aka yi. Wasu suna ganin irin wannan ne, ko irin yadda aka halakar da Samuda ta hanyar a turo mala'ika musu tsawa haka su mutu. Wasu suna ga irin wannan halakarwa ake nufi. Wasu kuma suna ganin cewa a'a hatta azaban lahira ma haka ake nufi. To zahirin Al-Qur'ani bai bayyana da wannan ne ko wannan ne ba, saboda haka mu bar shi cikin umuminsa. Allah ba zai azabtar ba, sawa'un azaba ta lahira ko azaba ta duniya, sai in ya aiko manzo. Amma mushkilar in ka fahimci cewa ya aiko manzo din nan sai manzon da ka gani, to kaga nan ne ake samun kure. Mu ma nan yanzu sai mu ce ba a aiko mana da manzo ba, domin tsakanin mu da Annabi Muhammad wajen shekara nawa? 1000 da wani abu. Abinda ake nufi sai an aiko manzo din nan, manzancin manzon ya riske ka. Kuma mutanen Makka manzancin Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il ya riske su. Annabi ya tarar da su suna kan wani burbudi na wannan manzanci, duk da sun garwaya shi da shirka. Kamar mu ma yanzu ana fama da wannan fada alaihimul amat. Mutane nawa ne da suke ikirarin cewa su musulmi ne, wani ma ya bushe su kace ko menene ma Allah. Allah Allah ne kuma kai ma Allah ne, kai ma Allah ne kuma ni ma Allah ne. Kuma wai mutum musulmi ya ta irin wannan sulkulle. Kaga wannan ana kiransa fadala alaihimul amr. Allah ya sauke. To ina ga sai mu tsaya nan ko? Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.